Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan. Sai kuma lokacin da aka diban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako Dr. Khalid Sunusi Kani dake asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa. Likita gare ka.
Da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama. Da akwai abin da muke kira da skin cancer, ciyan daji na ɓangaren fata kenan. Mutum yakan samu wannan cuta kamar ƴaƴayen halitta a jikin bil'adama na ɓangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali. Saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan ƴaƴa shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji. Wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba, da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu kuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska. Da akwai abin da muke kira da acne cosmetica. Waɗannan mafi yawancin kuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su. To zaki ga cewa waɗannan kuraje za su yi caba-caba su ɓata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa. Waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease, wato cuta ce da kan iya taɓa hanta ta tsaya cak, ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil'adama. Ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi, sai ke ga cewa cikin mutum ya kumbura, yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu. Mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda, kidney diseases ko abin da muke kira da chronic kidney diseases, mafi yawanci sun samo asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi. To sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta ɗan adam, ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yanda ya kamata, baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata, sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata. To sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis, wato wankin koda. Sai ki ga mutum fuskar sa ta kumbura, sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintim, mutum baya iya numfashi yanda ya kamata. Wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi. To duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza, za a iya samun wannan matsala. Waɗannan illoli ba su tsaya a nan ba kaɗai, sukan iya taɓa har zuciya, saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka. Ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura, ta zo ba ta iya tura jini yanda ya kamata, sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar, yana numfashi da ƙyar, musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu pulu. Wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama, mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikin sa. Musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu wannan matsala, mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia, wato ya zo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa. Waɗannan illoli ba tsaya nan ba, har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba, shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa. Ko dai yaro a haife shi baya iya tsaida kansa, ko kuma yaro a haife shi baya iya magana, ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki, duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba, bai gani ba.
To likita, na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam?
Ba wani abin mamaki ba ne dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su takan taba bangaren zuciya. To ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farat daya, da akwai abin da muke kira da cardiac arrest. Mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita bangaren zuciya kawai ta daya chak. To da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taba ita zuciya, sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardial infarction. Mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ko kuma waɗansu abubuwa su faru, sannan a samu tsayawar zuciya, sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gabaki daya.
To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa akai, yaya za a kwatanta yawan masu bleaching musamman a Najeriya?
Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata kididdiga a kwanakin baya wajen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Najeriya a wannan kasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba, ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bleaching sukan same su, to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata burjik waɗanda suke da ciwon koda, waɗanda suke da ciwon hanta, waɗanda suke da ciwon zuciya, uwa uba, kansar fata. Kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayin su ba.
To likita, banda amfani da mayuka, mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching. A matsayinka na likita, me zaka ce game da wannan?
Waɗansu za su iya cewa a'a, ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa, ki je ki dinga allura mana, ai allura farat ɗaya kenan. A'a, wannan allurar tarwatsa taro kenan, ai ita ta mafi gagarumin illa. Mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba, ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta, ai kaza kaza. A'a, ina farinta yafi saurin yi, yafi game jiki gabaki daya, suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa. To amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar, mutum sai ya ruga a guje. Ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta dade mai jikinsa kamar ya kone gabaki daya. Zaki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta. Yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome, ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis. Daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu, duk da ke ba likita bace, na san gaban ki zai fadi, masu sauraron mu gaban su zai yi dum, saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba. Wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske, takan kona jikin su, ta ba su matukar wato illa. Ki ga mutum fatar sa maimakon ta je tai fari, bancin ta kone, ta zo kuma ta yi kalar konuwa a cikin jikinsa. Dadin dadawa, ita ma dai wannan allurar bata bar kodar ta kafa ba idan dai kana amfani da ita. Hantar taka za ta taba ta, sannan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar. Zuciyarka za ta iya taba ta, sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura, sannan tana dauke da juna biyu, da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura.
Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bleaching don kare lafiyar su?
Shawara ga ƴan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bleaching, na farko dai su fara sanin muhimmancin ita wannan bakar fata. Wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikin mu. Na farko dai shine ko faduwa kai, ko jin ciwo kai, ko wani hatsari kai, wannan fatar tamu tana da kwari, matuka kwarai da gaske. Koda a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne, to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yanda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatar sa ta zo ta kwaile. Za ka ga cewa wanda yake da baka fata, fatar sa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo. Amma idan mutum yana bleaching, gaskiya akan samu matsala. Shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching. Masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma, domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri, sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching.
To likita, daga ƙarshe, wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma,
musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki jiki akan ita wannan haraka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afrika su ma su yi amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan akai haka za a rage samun waɗannan mayuka, sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba, sannan waɗanda aka shigo da su ma ɗan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su. To kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki. A ƙarshe dai rigakafi yafi magani.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin, a madadin abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilmantar da mu. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Ana rawa kuji.